Mai sauraro akan mita 88.5 da laifin mu da zamani sunana Abba Isa Muhammad inda na ziyarci garin Malamawa dake yankin Karamar kuma Gaya a nan jihar Kano sakamakon yanayin na rashin kyan hanya da waɗannan mutane suke fama da shi suka kuma yi roƙo ga mahukunta da su duba yanayin da suke ciki domin tallafa musu da kuma tsamo musu daga wannan hali da suke ciki hakan ne ma yasa na zanta da wasu daga cikin mazauna wannan gari domin ji daga bakin su
ina sunan Balarabe Abdullahi dan ba malama
menene abin da kake so
eh abin da yake tafiya nayi godiya nayi farin ciki yawa eh da wannan zuwa da ku dan haka Allah ya saka da alkhairi
to kamar akwai wani abubuwa da kuke bukata bayan wannan
eh abubuwan da muke bukata a yanzu dai ba mu da larurar da ta wuce hanya wanda kowa da ya riga ya sai ko ba ka wani to shine abin da muke fata muke addu'a muke roƙon alfarma don Allah don annabi mai girma ciyama da sauran makarrabansa da sauran jama'a da gwamnatin tarayya a mana alfarma a dubu malamawa a taimaka mana da hanya
rashin hanyar wani hali yake jefa ku ciki
hali kala-kala ba adadi na farko in ka zo shiga misali za ka fada rami ka ji ciwo rairayi zai kada kai ka ji ciwo za ka fidda kayanka na siyarwa zuwa kasuwa ka samu matsala kafin ka je kasuwa ta tashi duk a dalilin rashin hanya dan haka idan mara lafiya ya tashi za mu kai shi asibiti babu hanya da za mu fitar da shi kafin a ce mun fita da shi mutum ya jiga ta hali ya dalala
to ya kuke kenan idan kuna da mara lafiya ko mai ciki za ta yi
eh kamar misali yanda muke akwai inda ake dan shan magani a cikin gari to dole haka za a lallaba a kira su to wasu ba su san komai wasu ilimin su bai kai su ba amma ummul abasin da ba'i asibiti kamar da ka sani
ko ba ku da shi ko ko
a muna da asibiti amma ba kaman na waje ba ko domin dole idan ya gagara za a tura mu na waje to na wajen ku ba yanda zane ba hanya
dama nan inda muka tsaya ba shine iyakar inda ake tsayawa ba inda shi gaba
eh ina na ai kana ba ne kada bayan gari ne cikin garin ba zai shigo ba yanzu haka to da haka dole ne mu yi kuka mu samu a ƙara samu na daga nan bakin titi har ciki yanda za mu samu mara lafiya mu fitar da shi a sha magani mu fita da kayan mu na kasuwa duk abubuwa wanda isa waga mu samu saukin fitarsa
wannan ci gaba za ku samu idan aka yi muku hanya
ah to ci gaba na rayuwa na bunƙasa kasuwanci ko ba haka bane da yanayin abin da muka noma in za mu fita da shi mu siyar kaga da mu yi shi cikin sauki da mu siyo mu shigo da shi kaga ni yanzu ina shago ne ina da shago dan haka idan na siyo kaya shigowa da shi ma jihadi kaga ni abin da zaka shigo da shi a cikin sauki inda ka kashe inda hanya zaka kashe naira 1000 to amma ba hanya zaka kashe 3000 in kai lissafi akan nan bari ba to ai duk larurar kenan da muke magana akai kuma shaida ne dan haka wannan tini ne muke muku abin da kuka sani ne dan haka alfarma muke nema da irinku masoya garin a dan ringa kai mana kuka kamar yanda muke kawo muku
gurin su Allah kai kuka
ai misali gurin mai girma ciyaman zuwa dan majalisa su kuma su suka san irin zaman da zasu yi da gwamna
yanzu misali inda a ce gwamnan ne kake tare da shi yanzu wace bukata zaka mika masa
bukatar ba zan wuce ta hanya ni mu yanzu ba mu da larurar ta wuce ta hanya ko ba haka bane kawai ba mu da wannan hanyar ruwa idan aka ce hanya dai kawai hanyar ruwa ta fita
ko ba haka ya suna
assalamu alaikum suna na dan yara mala
mazaunin wannan gari
mazaunin malama
to menene bukatar ku a wannan gari
dai kukan da muke yi shekara da shekaru na hanyar nan ne dan cikin rayin hanyar nan tana kawo mana matsaloli da yawa
daga ina ta taso zuwa ina
yau wannan hanya muna bukatar ta daga makarantar gawan gurgu zuwa cikin garin malama
a wace karamar hukuma
karamar hukumar Gaya
to ta dade a wannan hali ne
wallahi ta dade dan ni kaina har na taso a haka na same ta amma yanzu da muka taso muke bukatar neman ci gaban ta da yara da manya kowa yana ta kuka yanzu mara lafiya in ba kana da mara lafiya a gida sai dai ka dauko shi a kafadarka zuwa bakin titi can wajen kilomita 10-15 kai sannan ka tare babur ko mota dauka kai asibiti
ko da damuna ko da rani
ba mu da hanya sannan wani abu ka siyo sai dai ka biya yara su dauka shi goma da shi gari in ya gagari kai da zaka dauka da haka muke ta kuka akan gwamna ya dubi wannan tunda wakilan mu suna ta kaiwa abin a dube mu a taimaka mana dan a fito da mu daga wannan lungu
idan yayi muku ya za ku ji
za mu yi godiya za kuma mu tura masa da addu'a
a baya kun nema ne ba yayi muku ba
a baya can mulki lokacin da ba yake ba nasa ba mun nema sai dai a ce za a zo ayi za a zo ayi za a zo ayi ba ayi ba
yanzu wannan zato kuke masa ko tsammani
eh shi gwamna mune mata mune masa fatan alkare ma mun muna zaton wannan kukan yana zuwa gare sa taimaka yi mana
haka zalika mun zanta da daga cin wannan yanki wanda ya mana karin bayani game da tarihin wannan hanya da kuma halin da suke ciki tare da hanyoyin da za a iya samu musu mafita za mu so mu ji cikakken suna da matsayi
sunana Bello Idris Udula ne ne daga cin wannan gari na malama
wannan irin hali na ga yanayi da suke ciki na bukatar hanya ko a matsayin ku na iyayen kasa ya kuke yi wajen magance musu matsala
eh gaskiya muna ta kira ki da ga gwamnati ka san abin ne da yawa suna iya ba kacin kokarin su su duba nan su ga irin abin da za su ko a ya fayan faduwar damuna nan zuwa yanzu akwai inda yake da munin hanya kamar nan din ko mai girma cewa ma ya zo ya sa an diba an gyara hanyar nan a yanzu tafiyar da kake ko kwalta din da ta taho daga wudin zuwa ga ba ta yi kenta
to amma nan kuma fa
nan kana na akan bukata muna nan muna iya bakacin kokarin mu nan mun kai kokan mu ko gwamnati za ta duba
alamu suna nuni da cewa mazauna wannan yanki suna jin dadin mu'amala da wannan hanyar kenan ko kuwa
ah dan dadi ba su ji dadi 100% ba mana amma dai suna ana iya bakacin kokari na a ga an zo an gyara musu hanyar nan
kamar wai me matsalar hanyar
matsalar hanyar nan na farko dai matsalar hanya na kage yanda ruwa yake garin nan to ko an yi hanyar nan sau nawa haka ruwa zai mata
saboda me
saboda dama garin a kuri yake yanzu haka ba danga in zaka haka danga ka kafa kala ko ka yi rafi ko wani abu ruwa zaka hako kage kenan suna karkashe suna kwari
to menene mafita kenan
mafita mu dai roƙon mu ga gwamnati ta zo ta duba ta ga me za ta yi wa mutanen nan garin dan su samu yadda za a yi ai musu yadda za su daga daga nan su koma wani waje ni dai a shawara haka nake shawara sai dai kuma su mutanen gari wataƙilla ba haka suke so
kamar a baya an samu ambaliyar ruwa ko kuma rusau akalla gida nawa abin ya shafa
ai ba ai gaba ɗaya abin da ya faru a baya tunda da can ba a san gidin filan siminti ba gaskiya abin da ya faru ya fi wannan domin mai girma Wamban Kano na wancan lokacin da ya zo nan garin haku kayisa da kansa saboda ya tausaya mutane ya ga yadda mutane suke zaune da mata da kananan yara a tsakar gida kawai birjik ya ga irin ta'adin da aka ya ga irin abin da ya faru ya koma ya gaya wa mai martaba sarkin Kano na wancan lokaci ya tashi da kansa shi ma ya gaya wa gwamna na wannan lokacin mulkin soja ne Colonel Onea
kamar shekara nawa kenan
to ai ba zan iya ganewa ba amma dai shekarun da dama
kamar misali a kinta sai za su kana
za a kai shekara 20 gaskiya
ana cikin wannan halin da ake ciki
eh amma wancan shekara ka san bai ruwa da yawa ba ba zai ci garin ba amma kuma su ma mutanen gari da kuma gwamnati ta karamar hukuma na wannan lokaci har wannan lokacin ka fahimta an ka kawo greda ta dan tattara kasa yadda ta yi wa garin ganuwa yadda ruwa ba zai shiga garin ba
to me mafita
abin ne yafi karfin haka mu dai yanzu a roƙon mu a san yadda za a yi koda da aikin gayya a san irin gudunmuwa da za a datse inda ruwan nan yake shiga gari kafin kuma ita gwamnati kuma ina ba mutanen garin shawara tunda muna da islamiyya har guda biyu a cikin nan garin muna da primary school muna da asibiti so duk mutanen nan da Allah da Annabi su yi hakuri su tashi daga nan su koma waɗannan gurare a dan zauna a hakura kafin Allah ya kai mu
ba ka ganin kamar yanayin da makarantar take ciki ba za ta iya dauke mutanen garin ba
za ta iya to in ba za ta iya ba misali ai kamar mata sai su zauna kamar su kuma maza akwai makotan ma'ana da suke a tudu a abin nan sai su koma can su kuma su zauna
sunana Abdul Sama Muhammad akan mita 88.5 da Lagos da zamani da fatan wannan sako zai isa ga inda aka nufa da kuma sharewa mutanen hawayensu